Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo bakin zaren warware matsalolin da suka yi mana da baibayi suka hana mu sakat domin samun zaman lafiya mai dorewa da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. A shirin zamantakewa na wannan mako mun tattauna ne kan kyautata dangantaka tsakanin masu aikin jinya musamman ga waɗanda suka shiga ibtila'i ko suka fuskanci ayyukan fyaɗe. Ba da kyakkyawar kula musamman a lokacin da mutum ke matuƙar buƙatar kulawa kamar na jinya musamman ma yayin da mutane suka shiga wani ibtila'i ko na hatsari ko na tashin hankali yana da matuƙar tasiri wajen baiwa majinyaci sauƙi da gaggawar warkewa daga raunin zuci. Al'ummomin da suka tsinci kansu a sansanin 'yan gudun hijira na daga cikin rukunin mutanen da ke buƙatar kulawa ta musamman saboda halin da suka samu kansu a ciki. Dr. Buba Michelle Sa'idu, babban likitan ɓangaren da ya shafi mata ne, ya ce sukan ba da horo na musamman ga ma'aikatan jinya da suka haɗa da ungozoma da nas-nas kan yadda za su kula da waɗanda ke buƙatar taimako.
Duk inda ake samun tashin hankali kamar yadda yake a nan Plateau ko kuma yadda aka yi a Borno, akan horar da mutane akan wasu matakan da akan samu a taimakawa a tallafawa wanda abubuwan ya shafa musamman ma wanda suke zuwa suna cikin IDP camps. Mun kuma la'akari da cewa so da yawa mata da yara jarirai sukan akan rayukansu na salwata, akan samu ai training yadda za su yi handling din normal delivery, normal cases da kuma abnormal deliveries, sai kuma irin maganan yadda za a samu jini a sa ba tare da an sa tuta kuma a jikin marasa lafiya ba, sai kuma an yi maganan yadda an aka haihu yadda ake resuscitation ma jarirai. Duk wannan mun yi training din
dan farfado da shi idan an ga ya galabai,
yawa dan farfado duk wanda aka haifa a galabance. Akwai maganan fyaɗe da cin zarafin yan mata, wannan shi ma yana ɗaya daga cikin manyan laifukan da akan samu yana faruwa koda babu ma insurgency, kaman haka akan samu wannan fyaɗen. To amma a lokacin da ana insurgency to an fi samun su yana karuwa sosai da sosai, so mun fadakar da su mun koyar musu yadda za su iya su tallafa su taimaka wanda aka samu sun an musu fyaɗe.
Wani lokaci akan samu matsala musamman da su ma'aikatan jinya na a lokacin da marar lafiya yake da bukata matuƙa na neman taimako, sai ka ga ma'aikatan jinyan nan sukan nuna mishi wayansu halayen da ba daidai ba ko kuma dai ta yadda ba zai samu kwanciyar hankali da natsuwa na cewa wannan ma'aikacin jinyan zai taimake shi ba. Kuna duban irin wayannan ɓangare domin ku horar da su ma'aikatan jinyan nan?
An ce kwaro ɗaya shike ɓata kogi. To akan samu ɗaiɗaiku a cikin ma'aikatan jinyan wanda ba su bin ka'ida, amma kowanne daga ciki akwai union da suke rular da su, kamar nan doktoci akwai Nigerian Medical Association da kuma akwai Medical and Dental Council wanda yake lura da irin wannan. A nan nasu su ma suna da nasu council, na sauran ma duk suna da shi. Akan samu haka, amma yanzu yawancin mukan sa in aka samu haka a horas da mutumin saboda ya zama typical example ma wani wanda zai yi hakan.
Malaman asibiti da ke aiki a wuraren da aka samu tashin hankali sukan samu kansu a mawuyacin hali saboda yawan aiki da yanayi na tashin hankali da su ma kansu suke ciki. Mr. Abaya Maton Haruna, wani ma'aikacin jinya da ya samu horo na musamman kan kula da majinyata da waɗanda aka yi musu fyaɗe ko masu haihuwa, ya ce horon da suka samu zai taimake su su ƙara jajircewa wajen gudanar da aikinsu.
Ta fannin inda tarzomataka taso a musan yakan kawo irin wannan yanayin, yakan kawo waɗansu su samu kansu a cikin hali kakanika ne, domin waɗansu saboda sun rasa abin da suke da shi na rayuwa, sai ka ga wasu mata sun sa kansu a cikin wani hali wanda bai kamata ba, ko kuma waɗansu kuma sukan ɗauki wannan zarafi su ci zalimata su kama su yi masu fyaɗe. To duka waɗannan an koya mana yadda za mu lura da mata da an kama su da ƙarfi an yi masu fyaɗe, mu yi masu jinya, mu bi masu ka'ida. Yadda duniyan ta yi zafi, an koya mana hanyoyi da za mu gaya ma mata ko mu koyar da mata, mu wayar da mutanen da suke kusa da mu su gane da cewa tazaran haifuwa ko kuma abinda a turanci yake kiran shi family planning. So yana da kyau mu koya masu su gan amfanin shi, su gan darajar su. Family planning ba wana nufi abin haifuwa bane, ka haifu yara a lokacin da kana so kuma daidai namban da kake so. In ka sami kanka cikin wani yanayi dole ka dan huta kadan, ko tafiya ne man ka ja ka gan gagaji dole ka dan huta ka ja kafa ka ga inda karfin ka ya kai.
Wani lokaci abinda al'umma ke kuka da ku masu jinya shine yanda kuke fada wannan horo ya sa kun gane cewa ya kamata dangantakan ku da masu ciwo ya zama cikin kwanciyar hankali da sauki.
Nagode da wancan tambayan. Akwai wani koyarwa da an koyar mana, an ce mana rapo bai kamata in zo da damuwa sai ka zo da damuwa, ko kuma ki zo da damuwa in kara miki damuwa kan damuwa ba, kaga bai yi ba. Yanzu an koya mana yanda zamu yi da yanda zamu yi magana da majinyanta ko kuma wanda sun kawo damuwa, kalmomin da zaka yi amfani da su da yanda zaka marabce su, ka lura da su, ka koyi halin hakuri. Na biyu sa in aiki ya dan maka yawa sai ka koyi yanda zaka, yanzu yanda mu koyar an koyar da mu, mu za mu je mu dan sauke koyarwa ma wanda suke bin baya mu, domin aiki ya maka dan yawa wanda yake kusa da kai zai taimaka.
Ita ma wannan nurse Victoria Yohana Madaki tace halin da mata da yara a sansanin gudun hijira ke ciki abin da ban tausayi.
Mun samu kanmu a cikin wani yanayi, kuma idan kika je wancan camp din zaki gani abin tausayi mata da yaya su suka fi shan wahala. So wannan training da muka zo muka yi na kwanaki 10 nan ya dada wayar mana da kai yanda zamu rike mata yan nan, yanda zamu rike yayan nan, yanda zamu kula da su, da wasu taimakon da zamu ba su a yanayin da suka samu kansu. Domin a irin wancan yanayin har idan in ba iya kula da su ba, wasu sukan je ma har su ce za su kashe kansu, domin sun samu kansu a cikin yanayin babu gida, ba abinci, ba iyaye, ba inda zaka zauna ka samu biyan bukata. To wannan kwaisuwan ya koyar mana inda zamu kawo su kurkusa mu musu magana, muna kiran shi da turanci cewa psychological counseling. Mu fahimtar da su, mu wayar musu da kai su gane da cewa yanayin da suka samu kansu Allah zai iya taimakon su.
Barista Adama Yusuf, jami'ar hukumar kididdigar jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya UNFPA a Najeriya, tace ganin yadda malaman asibiti ke da muhimmanci gaba da taimako wa al'umma da suka shiga halin ni'ya su, ya sanya Majalisar Dinkin Duniyar ke bada himma wajen horar da ƙwararrun masu bada tallafin jinya.
Mun kawo su ne nan wajen don mu yi musu training akan kiwon lafiyar mata da kuma cin zarafin jinsin da ake ma mata. So musamman mun zo mun koya musu yadda za su yi musu managing case nasu, maganganuwan da za su ba su, da kuma yadda za su kula da su, a tabbatar cewa wanda an ci zarafin su ko wanda ya musu fiyade sun samu sun fita cikin wannan matsala.
Ku me kuka yi bincike kuka gano na irin wannan tashin hankali da kuma taimako da wayanda suka samu kansu cikin wannan tashin hankalin suke bukata?
Kowa ya sani a Plateau State around December January akwai dan tashin hankali a Bokkos, Mangu da Barkinladi. So da abun ya faru musamman UNFPA, WHO da sauran ma'aikatan da suna kasa da gwamnati duk sun hada kai sun je wajen da suka yi assessment, sai suka gane cewa mata yana suna da matsala na haifuwa, suna da matsalan kiwon lafiya, kuma ana cin zarafin su na jinsi. Shine da wuri-wuri UNFPA ta yi kokari ta kawo wannan training su da a taimaka musu da wuri kar su dinga shigan matsala.
Ta yaya al'umma za su hada kansu domin a samu zaman lafiya wanda ma ba zai kai har a nemi taimako irin wannan ba?
Sha'anin tashin hankali ba abinda mutum yayi so ya faru bane. Kana zama ko mace da miji ne masu kan iya samun matsala. So rayuwar sai hakuri. So yanzu mu muna fadakar da su akan cewa duniya ba komai bane, sai a dinga hada da hakuri ayi zaman lafiya.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zana cimma burina.
Kungiyar Red Cross na kan gaba wajen bada agajin gaggawa a duk inda aka samu yamutsi. Nuruddin Husaini Magaji, sakataren kungiyar Red Cross a jihar Plateau, ya ce horon da ma'aikatan jinyan suka samu zai taimaka musu wajen bada kyakkyawar kula.
To muna yin kokari kuma kullun a shirye muke wajen kokarin taimaka wa mutane a lokacin da wani bala'i ya faru da su, ba ma wai na rikici ba, akwai sauran bala'o'i da suke faruwa kaman ambaliyar ruwa, kaman iska, kaman da sauran su. Mun kungiya agaji na Red Cross mun fi kusa da jama'a domin duk mabiya bayan mu daga cikin al'umma suke fitowa kuma suke taimaka, suke yi mana aikin volunteer na taimaka wa mutane da zaran wani abu ya faru, kuma kullum muna cikin horarwa na koya wa ma'aikatan mu da mabiyan mu da su taimaka wajen taimaka wa mutane a lokacin, tunda rayuwa ba za a iya yiwa dole lokaci zuwa lokaci ana samun matsaloli na rayuwa, musamman yanzu da ake samun fitintunu sau da yawa a ko ina kusan zamu ce a kasar. Kuma mun zauna da ƴan gudun hijira, kuma mun shiga cikin al'umma, mun gani mun ga asibitoci, kuma mun ga buƙatar cewa su jami'an lafiya a ƙara horas da su wajen gwanan cewa wajen taimakon al'umma na ciwuka ko kuma rashin lafiya wanda suka shafi harkan rikici da sauransu, misali hatsalan fyaɗe da sauransu, ko kuma ciwuka da ya shafi yanayin rikici da sauransu, ko kuma mutumin da aka ciwa zarafi daban ta yaya za su taimaka mishi, ta yaya za su fuskanci wannan mutumin, sai muka ga cewa akwai buƙatar a samu wannan horaswa wanda ita Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNFPA da ƙungiyar agaji ta Red Cross muka zauna, kuma aka kirkiri wannan horaswa, kuma aka horar da su domin su taimaki al'ummar su, saboda a rage raɗaɗin rigingimu da ciwuka da yake faruwa a wuri zuwa wuri a wannan ƙasa ta Najeriya.
Jama'a masu sauraron mu, anan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga aya. Sai mako mai zuwa zan zo muku da wani sabon shiri dan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar da shirin Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.